gobe.
Daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro assalamu alaikum shirin yau da gobe ne shirin matasa ke zuwa muku kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 2531 da kuma 41 ana iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a tashar VOA Africa mita 102.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin na FM a Niger da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya a can kuma sun kasar Ghana kuma za iya kama mu ta Alpha Radio za kuma ku iya jin mu kai tsaye a koda yaushe kuke bukata a shafin mu na sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa
Sarfil Hashin Gumel
tare da ni Daula Salim
a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi a yau ma ranar 12 ga watan Fabrairu shekarar 2019 shirin namu zai magana ne akan dakatar da yajin aikin da kungiyar malaman jami'a wato ASU suka yi
kuma inda na faɗa a baya wato matsala ne na gwamnati na farko cewa akwai rashin cika alƙawari daga bangaren gwamnatocin irin gwamnatin da muke da su a Najeriya na biyu akwai batun ikon sakainar kashi da ake wa harkar ilimi ba a ba shi muhimmanci ba gwamnati ba ta damu da shi ba
haka yake Sarfilu ka sanya kusan an kwashi watanni uku kungiyar ASU tana yajin aiki ko tsamsai gashi yanzu an dakatar da yajin aikin to dan haka ne nace bari na tuntubi chairman din ASU na wanda yake wakiltan arewa maso yammacin Najeriya Professor Mahmud Lawal domin jin ko gwamnati ta biya masa bukatun su na da suke yajin aikin ko kuma siyasa ne kawai tunda gashi yanzu zabe ya karatu
to dole yanzu bari mu fara da jin amsoshin tambayar da muka yi a shafinmu na Facebook inda muka ce kuna ganin yajin aiki da dakatar da yajin aiki na kungiyar ASU zai iya canza ra'ayin masu kada ƙuri'a musamman ma malamai da ɗalibai ga kuma yadda ku amsa mana
to an samu ta farko a yau ta fito ne daga Muhammad Bako Jadkodi da Magaran inda yake cewa salam VOA Hausa shirin matasa na yau da gobe muna tare da ku kuma muna fatan Allah ya sa a kammala zaben Najeriya lafiya
to shi kuma Yusu M Ramadan mai gombawa cewa samsam dakatar da yajin aikin malaman jami'o'in ASU ba zai sauya ra'ayin malamai da ɗalibai ba wajen jefa ƙuri'a ga wanda suke so
to sai Umar Abdullahi Gambaki jihar Bauchi inda yake cewa salam yau da gobe a gaskiya samsam ba zai sauya ba mun gode
to shi kuma Yusuf Cimbi daga jihar Neja cewa haƙiƙa duk da dai kowa da ra'ayinsa amma ina ga hakan zai canza tunanin masu kada ƙuri'a
to sai Abubakar Yakanaji daga jihar Bauchi shi cewa to haƙiƙa wannan yajin aikin na malaman jami'o'i zai taka muhimmiyar rawa a wajen masu kada ƙuri'a
to shi kuma Iliyasu Abubakar wato Fataskum cewa janye wannan yajin aiki da malaman kungiyar ASU suka yi ba zai yi ba wato ba zai wani tasiri ba a fannin canja ra'ayin masu kada ƙuri'a
to sai dan Juma Abubakar Dandube cewa zai dan yi tasiri kadan amma wasu ba zai canja su ba saboda sun fusata da yajin aikin sun fusata ko
wato sun fusata haka
haka ne
to daga jihar Kebbi kuma sai sakon Isa bakanikin waya Sadam yace to gaskiya idan malamai da ɗalibai sun samu biyan bukata daga gwamnati to zabe ba zai canza ba domin kowa biyan bukata ne yake nema
haka yake kam sai Yahuza mai Arsenal inda yake cewa yau da gobe ko kadan janye yajin aikin da ASU ta yi ba zai sauya wa dalibai da malamai ra'ayinsu ba
to shi kuma Ado Salati goma goma ga Annabi Rajau cewa ito ni dai a gani na zuwa yajin aiki da dakatar da yajin aiki na kungiyar ASU ba za su iya canza ra'ayin masu kada ƙuri'a ba tsakanin malamai da dalibai matukar dai akwai son kada ƙuri'ar zuciyarsu domin abin a zuciyarki
to sai Abubakar Kawu Girgir cewa Tabbas shiga yajin aikin nan ya sa dalibai da wasu malamai kin zabar shugaba Buhari da ma jam'iyyar ta APC to amma dalilin janyewa tare da dakatar da yajin aikin zai canja ra'ayin nasu wajen su sake zabar Buhari.
To sai kuma sakon Sadi Energy tandar Fataskum wanda yake cewa yau da gobe hakika mun ji dadin janye yajin aikin da kungiyar ASU ta yi to amma hakan Samsam ba zai tasiri wajen canza ra'ayin masu kada ƙuri'a ba musamman ga malamai da ɗalibai.
To sai Aishatu barista Chole Maska inda take cewa daga karamar hukumar Macina sai take cewa assalamu alaikum filin yau da gobe. Gaskiya ni dai a gani na yajin aikin malamai ba zai kawo koma baya ga kada ƙuri'a ba a huta lafiya.
To sai kuma sakon Haris Alkanawi goran maji. Yake cewa yau da gobe ikon Allah eh hakika wannan mataki da kungiyar ASU ta dauka na dakatar da yajin aiki yayi daidai domin hakan zai taimaka wajen kwantar da hankalin malamai da ɗalibai su zabi wanda suke so.
To sai Buhari Yahaya Guru daga jihar Yobe inda yake cewa salam yau da gobe Hausawa na cewa mai daki shi yasan inda yake masa yoyo. Amsar wannan tambayar taku sai dai ASU da dalibai amma zamu kasance tare da ku domin jin daga masana.
Haka ne dan dake dai kowa ra'ayinsa ne yake fada go sai kuma to sako daga Hassan Dogon Faci Batsari. Ya wanda ya fara da sallama ya ce yau da gobe yajin aiki ko janye yajin aiki na ASU ko kadan ba zai shafi zaben Najeriya ba domin kowanne wuri kowanne da wurinsa.
To sai Nasir Abdul Mumin Ciroma inda yake cewa tabbas hakan zai canja ra'ayin malamai da dalibai dalili kuwa shine malaman jami'a sun dade suna buƙatar ƙarin kuɗi amma ba su sami biyan buƙata ba sai a wannan lokacin.
To sai kuma sakon Umar Suleiman da ke cewa ko su janye ko kar su janye yajin aikin wanda malamai ko ɗalibai wanda ya ga damar zaɓa shi zai zaɓa. To wato babu wani tasiri kenan.
Ba tasiri na shari'ayin kenan. To sai Baba Ali Bara inda yake cewa salam yau da gobe duk wannan laifin gwamnatin ita kuma gwamnati ba ta jin wani abu face yajin aiki da fatan gwamnati za ta dinga kulawa da harkan ilimi.
To sai kuma wani baban gida Aliyu Gallant yace akwai hasashen hakan musamman idan ake la'akari da yadda malaman suke saka siyasa da sarrai a cikin al'amuran.
To ba
wannan ya tabota.
To sai Alhaji Hassan mai waya kan giwa inda yake cewa kowa ta sa ta fishe shi ta bakin kishiyar gurguwa da ta cewa kishiyar ta wai dabara dai gabe kafa.
To wannan haka. Shi kuma Ali Usman takalafe cewa yau da gobe ni kam ana watananin ban yi tsammanin cewa janye wannan yajin aiki da kungiyar malaman jami'o'i ta ƙasa ta yi ba yayi tasiri wajen canza ra'ayin malaman da ɗaliban ba.
To sai Umar Adamu Katagum cewa ya fahimtar fuska a gani na yajin aiki ko janye da kungiyar ASU ta yi ba shi da alaka da kada ƙuri'a a lokacin zabe tsakanin ɗalibai da malaman su.
To sakon karshe kenan.
To mun gode ku cigaba da ayin sa mana tambayoyi mu akwai da yasha muka tambaye ku. To madalla wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin daga Lagos ya tuntubi dalibai domin jin ra'ayin su akan wannan batun.
To ya sunan dalibi
Umar Usman Askira.
To ka kasance dalibi a Jami'ar Lagos gashi kungiyar ASU ta jan yajin aiki wato kungiyar malaman ku kenan ya kuka ji da wannan jan yajin aiki?
Eh mu dalibai dai alhamdulillahi abinda muke so da ma a kullum idan dai ASU sun shiga strike su samu dai su sasanta da gwamnati so yanzu sasantawan su mu kaman mu dalibai murna muke kuma mun ji dadi zamu koma a jujuwa mu ci gaba da karatun mu.
To an dade ana wannan yajin aiki kusan wata uku kenan. Kuna ganin yajin aikin na malaman ku kwalliya ta biya kudin sabulu kuwa?
Eh to a yanda dai na gani kwalliya ta biya kudin sabulu saboda federal government ko gwamnatin tarayya alkawarorinta ta cika musu ina ga an samu an biya musu saura waɗansu bukatunsu. To su ma shi yasa da suka ga gwamnatin tarayya ta biya musu bukatunsu suka ce gwara su koma bakin aiki su ci gaba da aikinsu.
To ba kwa fargabanci za su iya koma yajin aiki na tunda ba duka wato bukatun nasu aka biya musu ba?
Eto gaskiya kam amma mu dai dalibai ba mu fata su kara komawa don suka koma suka kara koma yajin aiki kaman mu karatun mu gaskiya tsayawa yake yi kuma muna samun cikas musamman mu yan arewa da muke karatu nan Lagos asa abubuwa ba soki bane mutun ya tashi daga arewa ya zo nan Lagos ya karatu kuma sannan a ce bayan yanzu mun dawo kuma a ce kuma sun kara shiga wani yajin aiki mu gaskiya karatun mu zai kawo mana cikas a karatun mu ba so muke yi ba gaskiya duk yanda za yi dai gwamnati ta yi kokari da cika musu alkawarorinsu yanda ba sai sun kara komawa yajin aiki ba gaskiya.
Wa alaikum salam, sunana Abdulsalam.
To a matsayinka na dalibi me zaka ce game da yajin aikin da malaman jami'o'i ke yi a kasar nan?
Gaskiya hakan yana kawo cikas wajen cigaban ilimi ga al'umma gabaki daya, domin duk lokacin da aka ce an samu yajin aiki karatu gaba daya dukkan wadansu harkoki suna tsayawa, suna samun cikas, suna samun daƙilewa. Kuma yajin aiki ba komai yake haddasawa face kawo ci baya ga cigaban kasa baki daya.
To yanzu da yake malamai sun jan yajin aikin su, ko dalibai kuka ji?
Eh, gaskiya muna farin ciki bisa hakan, domin hakan zai ba mu dama mu samu mu kammala karatun mu a lokacin da ya kamata.
To wani shawara gare ka ga malamai da gwamnati da ma dalibai?
Gaskiya shawara ta ga malamai shine ya kamata da duk lokacin da irin wannan matsala ta so kamata a ce sun zauna sun yi bincike matuka, sannan su dauki matakin da ya dace ba da kowane abu ne kamata a ce sun tafi yajin aiki ba, domin hakan yana kawo ci gaba kasa gaba daya.
Kungiyar ASU ta jan yajin aikin ta, ku dalibai ya kuka ji game da wannan jan yajin aikin?
Eh, to mu mun ji dadi ko dan mu koma mu ci gaba da karatun mu kamar yadda muka bukata, tunda dama ba mu so aka tafi ba, kuma sai yazo suka tafi har ma ya kai tsawo yadda ba mu tunani. To amma yanzu tunda sun dawo mun ji dadin dawowarsu da suka dawo, saboda da za mu so mu ci gaba karatu, duk da dai ga zabe na karatuwa ƙarshen ta komai zai kankama sai bayan zabe. To dan haka mun ji dadin dawowarsu.
To sun ba da wasu bukatu wanda gwamnati ta ce ta biya musu ko za ta biya musu, ko kuna ganin wannan yajin aiki bai da nasaba da siyasa kamar yadda ake zargin su, ko kuna ganin akwai bukatan gwamnati ta tallafa wa makarantu da kuma malaman naku?
Eh, ya kamata a ce an taimaka din. To amma kuma yajin aikin me yasa ba su yi shi ba tun farko sai lokacin da ya kabato na zabe? Kaga siyasa ta shigo ciki, saboda da dama dalibai abinda suke ni cewa yajin aikin kawai an yi shi ne don siyasa, ko da bukatar su ba su samu ba sun dai bata ma gwamnati rai, kuma da su dalibai mu dole mu cutu akan hakan.
To wani kira za ka yi ga su malaman makaranta da kuma gwamnati domin kaucewa irin wannan yajin aiki nan gaba?
To a gaskiya tsakanin malaman makaranta da hukumar gwamnati, a sanin da muka yi gwamnati nan ta yi ma malamai kokari akan wani abu da suka nema can baya a gwamnatocin da suka bata wanda ba su samu ba, amma yanzu sun same su a wannan lokacin. To don haka muke fatan su malaman makaranta idan hakan ya hada su da gwamnati, to su yi kokari su cimma matsaya mai kyau wanda kowa zai fahimta ba tare da mu an cutar da mu ta harkar koyar da mu ba, saboda tahiya yajin aiki mu yake mai dawa baya ba ko gwamnati ba ko kuma malamai, mu dalibai mun fi cutuwa akan haka.
To akwai kira da zaka yi ga dalibai yan uwanka musamman waɗanda suke shagalta da wannan yajin aiki da ake?
Eh, gaskiya kira na ga yan uwana dalibai, abin da yafi idan dai aka ce an tafi wannan yajin aiki, to dole ne gaskiya wani zai ma zubar da harkar karatun sai sadda aka dawo, wani dama kasuwa yake yi, wani dan aiki ya samu yake, sai kaga mutum ya mai da hankalin shi. To in ba sa'a ba a ce lokacin jarabawa ne, lokacin mutum yana koma makaranta a ce za a yi jarabawa, sai kaga mutum karatun nashi da ya baya ya koma baya ya je ya yi jarabawa karshe ma ya fadi, ko kuma ba zai samu abin da yake so ba.
To madalla, kamun mu ci gaba ga wannan sakon.
Talaka ka bar kuka akure arkaincinka ka rike makamanka ita za ta cece ka.
Yayin da zaben Najeriya ke ta fara na 16 ga watan Fabrairu na shekara ta 2019,
mun ce babban abin da za mu ba kasanmu shine zama lafiya da wadata.
Bayin da ake da talauci kamar Najeriya sun cika alkawari.
Sashen Hausa na Murya Amurka ba zai bakku a baya ba, zai ba kwararo da sako da lunguna don kawo muku labarai da rahotanni da dumudumin su.
Muryar Amurka daga Kaduna.
Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Muryar Amurka a Sokoto, Nigeria. sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Za mu kawo muku shirye-shirye na musamman ta kafar rediyon mu da talabijin da sauran shafukan mu na sada zumunta.
Za kuma mu kawo muku hirarraki na musamman na masu ruwa da tsaki a harkokin siyasar Najeriya, sannan za mu so jin ra'ayoyinku a rediyo da shafin mu na Facebook akan abubuwan da ke wakana.
A ranakun zaben kuma, a maimakon shirin mu na rabin sa'a da aka saba, za mu kawo muku shirin sa'a daya domin sanar da ku waye ne da ake toyawa.
Don haka, sai a kasance da sashen Hausa na muryar Amurka.
Duniya a tafin hannu.
To madalla, yanzu bari mu je ga shugaban kungiyar ASU mai wato na Arewa maso yammacin Najeriya, Professor Muhammad Lawan Danjin, yadda suka yi da gwamnatin tarayya.
Yawa, to Professor Mahmud, barka da shigowa wannan shiri namu na yau da gobe, shirin matasa.
Assalamu alaikum.
Yawa, to kamar yadda muka sani, yau muna magana ne akan harkan ilimi. To shine muka ce baro mu tuntubo ka, kamar yadda aka sani ASU sun kwashe kusan watanni uku suna yajin aiki, sai kuma gashi kwatsam yanzu gabanin da zaben shugaban kasa na Najeriya ya karato, sai aka dakatar da wannan yajin aikin. To shine muke so mu ji kai a ganin ka, kana ganin saboda zabe ne ko ko an samu daidaito ne tsakanin gwamnati da ita kungiyar ASU din?
Na farko dai ya kamata jama'a su fahimci cewa kungiyar malaman jami'an ta kasa ba kungiya ce ta siyasa ba. Sai kenan. Na biyu kuma ba mu da wani wato dangantaka da wata kungiya ta siyasa ko na harka na siyasa a Najeriya. Kungiya ce da abinda muka sa a gare shi ne mu za mu yi mu tabbatar cewa an kuɗutar da jami'o'in Najeriya daga halin kakanika yi da suke ciki yau shekaru sama da 20 ko 30 da suka wuce ake kawo gwagwarmaya. Sannan na biyu kuma a fama wa 'ya'yan wannan kungiya abubuwan da ya shafi harkar na walwaya, na walwala wajen tafiyar da ayyukansu na yau da gobe, da kuma fama musu kyakkyawan makoma wajen tafiyar da aiki a jami'o'in Najeriya. Sabi haka akwai buƙatar jama'a su nemi cewa ba mu da wani dangantaka da alamomin da ke faruwa na siyasa ƙasar nan. Kuma wannan kungiya ce ta kasuwa da zai ta malaman jami'o'i ta Najeriya.
To kamar yadda kai ma ka ce, an kwashe shekara da shekaru ASU na neman gwamnati ta yi masu wasu buƙatunsu. Shin buƙatun ASU ɗin suna ƙaruwa ne ko kuma gwamnati ba ta biya masu wannan buƙatun da kuke nema?
Wato a hakikanin gaskiya abinda ke faruwa, matsalar da ake samu gaskiya yawanci yana ta'allaka ne akan na farko dai rashin cika alƙawari daga ɓangaren gwamnati.
Na'am.
Na farko kenan. Na biyu kuma rikon tsakainar kashi da gwamnati ke al'amura na ilimi. Sannan abu na uku kuma shine wato ce kusan yaudara wani lokacin da gwamnatoci suke yi a Najeriya. Abin nan da muke magana dai abu ne guda ɗaya. Idan ba ki manta ba, a shekara ta 2009 mun yarjejeniya da gwamnatin tarayyar Najeriya a wannan lokaci, wanda a wannan lokaci kamar da kowa sani gwamnatin margayi shugaban kasa Umar Musa Yar'Adua ne. To a wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati, akwai al'amura da dama da suka tsinci wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati. Na farko akwai batun sama wa jami'o'i kuɗaɗen shiga na yau da kullum na tafiyar da jami'o'i, wanda waɗannan kuɗaɗe su ne za a samu a gina ɗakunan karatu, a gina ɗakunan bincike, a gina ofisoshi na malamai, a gina ɗakunan kwanan ɗalibai, a sama wa majami'o'i hanyoyin motoci da ke shiga cikin jami'a a cikin kintayen da yanayin jami'a take. Wutan lantarki da dai al'amura da ya shafi ne na tafiyar da jami'o'i gaba, wanda abu shi muke kira funding, wato sama jami'o'i kuɗaɗen da za su tafiyar da harkar jami'a baki ɗaya. Sannan akwai abu na biyu shi ne yadda za a gudanar da shi kansu jami'o'i, wato abin da ake kira governance. Sannan abu na uku kuma akwai batun al'amarin da ya shafi albashi da alawus na malaman jami'a. Sai kuma abu na hudu wanda kusan abubuwa ne wanda suke na yau da gobe na tafiyar da harkar jami'a da sauransu. To wannan yarjejeniya shi ne da ake ta kokarin sabunta shi. A wannan yarjejeniya da muka yi da gwamnati a shekara ta 2009, a cikinsa an amince cewa duk bayan shekara uku za a rika sabunta wannan yarjejeniya duk bayan shekara uku.
Amma
abin takaici wanda ya kamata a ce a shekara ta 2012 an sabunta wannan yarjejeniya, to ba a sabunta shi ba. Har sai da muka shiga yajin aiki ba a sabunta shi ba wannan lokaci. Har kuma bayan wannan gwamnati ta kasa yin wani abu, bayan wannan yajin aiki da muka a shekara 2013 muka sake shiga yajin aiki saboda a samu a sabunta wannan yarjejeniya. A wannan lokaci ne wanda a lokacin gwamnatin shugaba Jonathan kenan ba a sabunta wannan yarjejeniya ba, shi ne kai mu ga abin da ake kira memorandum of understanding wanda muka yi da gwamnatin Jonathan a shekara 2013. To haka ya ci gaba tafiya har zuwa shekara 2017, a nan ma muka yi kokarin maganar sabunta yajin yarjejeniyan abin da ya yi ba abin ya ci kira. To a nan ma dai aka samu abin da ake kira memorandum of action wanda muka yi a 2017. To a wannan 2017 an yi yarjejeniya da gwamnatin ratayi wasu abubuwa har a tsakanin watan Satumba da watan Oktoba na wannan shekara. Amma abin takaici gwamnati ta cika alkawari har sai da Allah ya kaimu shekara 2018 da bayan kusan shekara guda da wato kokarin aiwatar da wannan yarjejeniya ta gaza aiwatar da shi. A shekara 2018 kamar da ka sani a watan Nuwamba bayan da uwar kungiya ta zauna ta yi taronta aka yanke hukuncin ta a sake koma bakin yajin aiki. To ba wani abu ne wanda yake sabo ba, kamar yadda na faɗa a baya wato matsala ne na gwamnati na farko cewa akwai rashin cika alkawari daga ɓangaren gwamnatocin irin gwamnatin da muke da su a Najeriya. Na biyu akwai batun ikon tsakainar kashi da ake wa harkar ilimi ba a ba shi muhimmanci ba, gwamnati ba ta damu da shi ba. Sannan kuma abu na uku shi ne wato shi kan da batun abin da ake kira zubar da kamar ya faɗa a farko rashin cika alkawari na gwamnatoci wajen aiwatar da abin da aka yi yarjejeniya da shi tsakanin gwamnati da ƙungiyoyin irin namu da sauran ƙungiyoyin irin waɗannan da kodai zai da muke da su a Najeriya. Kowa ya san tarihin abubuwan nan, gwamnatocinmu ba su ɗaukar yin waɗannan abubuwan da wani muhimmanci. Saboda haka a lokacin da dama sukan gaza cikin wannan alkawarin, idan ma an dawo alkawari da shi sukan gaza wajen ganin cewa an aiwatar da shi an cika wannan alkawari na yarjejeniya da aka yi. To waɗannan kusan su ne in muna bakin matsalolin da ake samu, ba wani abu ne sabo ba, abu ne muke ta ƙoƙarin da yadda za mu tabbatar cewa jami'o'in nan sun tsaya da ƙafafunsu, sun tsaya da tagaginsu, kuma mun tabbatar cewa yadda jami'o'i su tafi da su a wasu ƙasashe na duniya da aka ci gaba, mu ma jami'o'in da su samu su zama sun shiga wannan layi na waɗannan jami'o'i na duniya. Amma abin takaici kullum abin sai an kai wa rana sannan ake samu a samu wani abu daga ɓangaren gwamnati wajen ganin cewa jami'o'in sun ci gaba da rufa'a da gudana yadda ya kamata.
To yanzu da aka dakatar da wannan yajin aikin, ita gwamnatin ta rattaba hannu akan sabunta wannan yarjejeniyar kenan?
To wannan yajin aiki da muka yi na wata uku, idan ba ki manta ba, tun da aka fara yajin aikin nan a watan Nuwamba, hudu ga watan Nuwamba muka koma bakin yajin aikin nan. Shi dama wancan na shekara 2017 kusan dakatar da shi aka yi akan cewa gwamnati cika wannan alkawura da aka yi da ita. Abin da kai ci kuma ta kasa bayan shekara guda ko shekara ɗaya da 'yan watanni muke gani da ta kasa cika wannan alkawari, shi ne muka sake koma a gidan jiya. To a yanzu abin da ya faru daga wannan yanzu da watan Nuwamba nan da muka fara yajin aiki zuwa 8 ga watan Fabrairu da muka je aikin nan, mun zama na ƙoƙarin warware wannan matsala tsakaninmu da gwamnati kusan zama guda kusan 10 aka yi da su a ƙarƙashin shi minista na Kodago. An yi zama ɗaya har guda 10 wanda a sai ranar sai ran 7 ga watan Fabrairu ne aka samu aka cimma matsaya. To a cikin shi wannan yajin aiki da muka koma bakinsa a watan yanzu da watan Nuwamba ɗin da muke kawai 2018 akwai batutuwa guda 7. Waɗannan batutuwa guda 7 kusan yanzu an samu an cimma matsaya a kansu. Cimma matsayin da aka sake sa hannu a kan wani memorandum of action da aka sake sa hannu ranar 7 ga watan Fabrairu, shi ne bayan rattaba wannan hannu ne ran 7 ga watan Fabrairu, shi ne wannan yajin aiki yanzu muka dakatar da shi a ranar 8 ga wata domin a koma bakin aiki bayan mun samu wannan matsaya da mu da gwamnatin tarayya.
To yanzu wannan matsayi da kuka samu da gwamnati, kana ganin zai ƙara inganta harkar ilimi da jami'o'i baki ɗaya a faɗin Najeriya?
insha Allah kuwa domin abubuwa ne da ya kunshi yanda za a gyara tafiyar da jami'o'i ta farko dai kowa ya san halin da jami'o'i suke a Najeriya kuma abu na biyu da nake son ki fahimta shi ne a shekara ta 2012 nan da nake miki magana a baya akwai lokacin da dole ta kafa kwamiti na tantancewa kwamitin nan ya zaga duk jami'o'in Najeriya ga baki da aka tantance domin a san matsayin jami'o'in nan da abubuwan da suke da bukata wajen tafiyar da jami'o'in nan to wannan kwamiti shi ne ba da rahoto don rahoton wannan kwamiti shi ne a zaman da muka yi a shekara 2013 aka amince tsakanin rubutun cewa gwamnati ya fi saka kuɗi kusan miliyan dubu ɗari uku wato 1.2 trillion a jami'o'in Najeriya domin ya zama cewa jami'o'in nan sun koma kan hayyacinsu to waɗannan kuɗaɗe shi ne hanyar da muke ta gwagwarmaya da gwamnati a kan harkokin waɗannan kuɗaɗe in ba ki manta ba a shekara 2013 rajin aikin da muka yi a ƙarƙashin gwamnatin Jonathan da na wata shida shi ne biyan gwamnati suka ci kuɗi miliyan 200 billion wanda aka shiga aka saka a cikin jami'o'in Najeriya ga baki ɗaya mutumin da ya yi karatu a jami'ar Bayero misali shekaru 10 ko 20 da suka wuce idan yau ka zo jami'ar Bayero za ka ga irin canjin da aka samu a dalilin wannan yunkuri da wannan kuɗaɗe da aka samu a wannan lokaci yanzu jami'ar Bayero ta bunƙasa an samu tsarin cibiyoyin nazari da bincike da karatu da sauransu saboda haka waɗannan abubuwa da muke yi kullum da farin da muke shi ne yadda za a samu a bunƙasa jami'o'in nan su ma su zama suna wato takara da kan wani a sauran kasashe na duniya a Afirka da kuma sauran kasashe kuma na duniya saboda haka mu muna tsarin cewa waɗannan abubuwa da muke yi da kokarin da muke da yunzurin da kuma gwagwarmayar nan da ake yi shi ne abin da yake samu yake sa jami'o'in nan ma suke samun hayyacin da har suke samu suke tafiyar da al'amura na gudanar da jami'o'i da baki ɗaya.
To Sanfilo ka ji tattaunawa da ne da Farfesa Mahmud Lawal.
Kwarai kuwa na ji. Kisan matsalar ilimi a Najeriya abin da ba a cewa komai. Ko da yaushe za ki ji an ce yajin aiki. Ko matsalolin in kin duba su matsaloli bai zai wuce matsalar albashi ba. Matsalar kuɗaɗen allowance ɗinsu, matsalar batun kuɗin fansho da dai sauransu. To yana kawo kuma baya sosai yanda ba ka tunani.
To amma ni ma wani abu da dan fahimta dana ya ɗauka kamar albashinsu ne kaɗai sai ake cewa kamar suna yi don son kansu ne. Amma kaga shi ya yi magana ma har da suna so a inganta makarantun da kayan aiki ba wai albashinsu kaɗai ba ne ba. Kuma ya kamata ai gwamnati ta ji kukansu muna buƙatar a samar mana da kayan aiki kamar su kwamfuta da abubuwa dai na zamani ko ya ka gani.
A wannan haka yake wannan ƙwarai da gaske. Amma abin da nake tunani shine me yasa ba za a zauna ba gwamnati ta maida hankali kan ilimi ba. Ki duba ilimi a Najeriya muna da akwai jami'o'i sosai a Najeriya. Amma yanzu idan ka je za ka yi digirin ka na shekara uku wani lokacin sai ya ɗauki shekara biyar.
Saboda
to yana ɗauka. Kuma kaga mutane suna fita wasu ƙasashen waje musamman ma na Afirka.
Ana zuwa karatu.
Ana zuwa
karatu. Yanzu da yawa ma yanzu zaka ga hakwata na ake zuwa inda ba a saba zuwa ba kuma bai kamata a ce inda Najeriya muke da ƙarfin tattalin arzikin nan ba da komai a ce wai mun tafi kwata na karatu.
Daukan karatu kwarai da gaske. To Allah dai ya kyauta da
fatan. Allah ya sa mu dace jama'a dai su kansu ɗaliban ma sai su farka tun da yanzu ne na lokaci siyasa ga zaɓe za a yi ranar Asabar to kowa sai ya dage ku zaɓa wanda kuka san zai maku aiki zai inganta maku ilimi don saboda ku samu duk abin da ya kamata na rayuwa.
Kwarai da gaske.
To jama'a duka a nan muka kawo ƙarshen wannan shirin a madadin Daniel Brown da ya taimaka mana ya bada umarni sai injiniyan mu Zainab da Sarfil Hashim Bukar ni Daula Salim nake cewa mu huta lafiya mun baku da wannan waƙar. Yeah.